sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Kyali ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 19 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud, ba mu kana labari.
Ana ci gaba da nuna alheri dangane da rasuwar mai shari'a a kotun kolin Amurka, Justice Ruth Bader Ginsburg. Wacce ta rasu a ranar Juma'a tana mai shekara 87. Jami'an lafiya na yin gargaɗi ga jama'a su je su yi allurar rigakafin cutar nau'in murar nan da ake kira flu a Turanci domin kaucewa yin fama da cutar COVID-19 da murar a lokaci guda. Hukumar Baitul Malin Amurka ta saka takunkumin tattalin arziki akan wani kamfanin China da ke aiki a ƙasar Cambodia.
To kanan labarin kenan. Najeriya ta mayar da martani ga gwamnatocin Amurka da Ingila kan hana wasu gwamnatinta bizar shiga ƙasashensu.
A harkon siyasa za ka samu wasu za su tashi kawai su rubuta wasu kasashe musamman manyan kasashe cewa an taka haƙƙinsu kuma ba bisa gaskiya ba. Saboda haka ban tsammani wannan zai shafi zamantakewa tsakanin Amurka da Najeriya ba.
Yau ne kuma ake gudanar da zaben gwamna a jihar Edo da ke kudancin Najeriya, inda jama'ar jihar suka fito da sanyin safiyar yau don kada kuri'unsu. Sannan kuma za ku ji cewa kungiyar kwarugon Najeriya NLC ta baiwa mahukuntar ƙasar wa'adin mako biyu kafin ta shiga yajin aikin sai baba ta gani idan har ba su janye daga ƙarin da suka yi akan farashin kuɗin man fetur da na hasken wutar lantarki a ƙasar ba.
To in ka lura shi kanshi mashigan ganta albashin nawa ne da har za a cewa ƴan Najeriya an yi wannan mummunan ƙari. Mun sha ba da shawara inda gaske suke yi, akwai hanyoyi da yawa na haraji da kuma ma'adanai da shauransu da za su bi in suna son su samu kuɗin shiga.
Baba Makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Ana ci gaba da nuna alheri dangane da rasuwar mai shari'a a kotun kolin Amurka, Justice Ruth Bader Ginsburg, wacce ta rasu a ranar Juma'a tana mai shekara 87. Rasuwar Ginsburg wata dama ce da shugaba Donald Trump ya sake samu a karo na uku ta faɗaɗa rinjayen masu ra'ayin mazan jiya a kotun kolin Amurka, yayin da wasu ke ganin ƙasar na fama da rarrabuwar kawuna a kuma daidai lokacin da ake tunkarar zaɓe. Ginsburg ta yi rayuwa mai ban mamaki, babu abin da za a iya cewa illa a ce mata ce mai ban mamaki, in ji shugaba Trump yayin wata ganawa da yi da manema labarai bayan da ya samu labarin rasuwar a lokacin da ya kammala wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar Minnesota, inda ya ce yana mai cike da bakin cikin wannan rashi. A kuma wata sanarwa da ya fitar, shugaban ya ƙara da cewa Amurka na alhinin rashin wata jarumi a fannin shari'a. A nashi bangaren ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kwatanta marigayiyar a matsayin wacce ta tsaya tsayin daka ba tare da nuna tsoro ba a fafutukar kare haƙƙin kowa da kowa. Yana mai cewa irin aƙidar da ta tsaya a kai za ta ci gaba da yin tasiri a fannin shari'a na wani tsawon lokaci. Tun dai a shekarar 1993 aka zaɓi Ginsburg a matsayin ɗaya daga cikin alƙalan kotun kolin Amurka. Jami'an lafiya na yin gargaɗi ga jama'a da su je su yi allurar rigakafin cutar nau'in murar nan da ake kira flu a Turanci domin kaucewa yin fama da cutar COVID-19 da murar a lokaci guda. Cututtukan na murar da coronavirus na da saurin yaduwa kuma suna da alamu iri ɗaya. Bambancin shine ita cutar mura na zuwa ne lokaci-lokaci, yayin da ita kuma ta COVID-19 ba ta da lokaci, take kuma ci gaba da yaduwa a sassan duniya. Duk da cewar har yanzu ba a samu rigakafin cutar ta coronavirus ba, an kwashe gomman shekaru ana amfani da rigakafin cutar ta mura. Kwararru a fannin lafiya sun ce hanya ɗaya da za a iya sanin ko mutum na ɗauke da ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka ita ce ta hanyar yin gwaji. Darakta a sashen bincike kan cututtuka masu yaduwa a Jami'ar George Washington Gary Simon ya faɗa wa jaridar Washington Post cewa yiwuwar samun damar shawo kan waɗannan cututtuka biyu ya sa shekarar nan ta 2020 ta zama mai matukar wuya. Izuwa yau Asabar, sashen kula da cutar ta coronavirus a Jami'ar Johns Hopkins ya ce akwai mutum miliyan 30.5 da ke dauke da cutar a duniya, sannan ta yi sanadin mutuwar kusan mutum miliyan 1.
Madalla, Najeriya ta mayar da martani ga gwamnatocin Amurka da Ingila kan hana wasu gwamnoninta visa ta shiga kasashensu. Ma'aikata harkokin wajen Najeriya ta mayar da martani ga Amurka da Ingila dangane da matakin da suka dauka na hana wasu gwamnonin kasar visa saboda rawa da suka taka wajen take tsarin demokradiyya. A martanin da ta mayar, hukumomin Najeriya sun ce suna dauka matakan ladabtarwa daidai gwargwado akan waɗanda suka yi wa demokradiyya zagon ƙasa. A ƴan kwanakin da suka gabata ne Amurka ta bayyana matakin hana bizar, inda ta ce ba a bi ka'idar demokradiyya ba gabanin zaben jihar Edo da ake yi a yau da kuma wanda za a yi a Ondo a watan Oktoba. Sannan Amurka ta nuna damuwa kan yadda aka gudanar da zaben Kogi da Bayelsa a bara. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da rahoton.
Wannan martani da ya zo ta hannun mai magana da yawun ma'aikatar kula da harkokin kasashen waje, Ferdinand Nwoye, ya biyo bayan sanarwar da Amurka da Ingila suka bayar ne akan sanya wa waɗansu gwamnoni da tsohon shugaban jam'iyyar APC Adams Oshiomhole takunkumin biza na shiga kasashensu. Gwamnatin Najeriya ta ce ta himmatu wajen samar da abubuwan da suka dace ga tsarin zaɓe a ƙasar, kuma tana ɗaukan matakan ladabtarwa daidai gwargwado. A lokacin da yake nazarin wannan batu, dan majalisar wakilai daga mazabar Gombe da Hong ta jihar Adamawa kuma shugaban kwamitin kula da harkokin kasashen waje Yusuf Buba Yakubu ya nazari yana cewa
kamata yayi su yi magana da hukumomi na wannan kasa. Muna da ministry na foreign affairs, ya kamata a yi magana da su a yi bincike a kara tabbatar da wannan laifin, domin a harkon siyasa za ka samu wasu za su tashi kawai su rubuta wasu kasashe musamman manyan kasashe cewa an taka haƙƙinsu kuma ba bisa gaskiya ba. Saboda haka ban tsammani wannan zai shafi zamantakewa tsakanin Amurka da Najeriya ba.
Amma a nashi ra'ayin tsohon jakadan Najeriya a kasar Sudan Ambassador Suleiman Dahiru yana ganin akwai abin dubawa a wannan mataki da kasashen suka dauka.
Abinda Amerika suke yi da Ingila suke yi shishigi ne a cikin abubuwanmu na Najeriya. Ba dalilin da yasa wai za su hana gwamnoni da wasu manyan 'yan siyasa shiga kasashen su. Don haka wani lokaci ma mu ne muke sa suke abin da suka ga
Tuni, har ɗaya cikin gwamnonin da abin ya shafa, Yahaya Bello na jihar Kogi ya fitar da sanarwa inda ya bayyana rashin jin daɗinsa a game da matakin da ƙasashen biyu suka ɗauka, saboda cewarsa bai ga wani laifi ko karan tsaye da yayi wa demokradiyyar Najeriya ba tunda kotuna sun tabbatar da matsayinsa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya.
Hukumar baitin malin Amurka ta saka takunkumin tattalin arziki akan wani kamfanin China da ke aiki a kasar Cambodia, inda ta yi nuni da cewa kamfanin ya karbe filayen wasu mutane har ya kai ga tarwatsa kan iyalai da dama. Filayen dai za a yi amfani da su ne don gina wani wajen shakatawa inda za a kashe dala biliyan 3.8. Kamfanin Union Development Group na China shi ke gina wannan wajen shakatawar, wanda aka mai lakabi da Dar Saku da ke lardin da ake kira Kokon. Daga cikin sassan wajen shakatawar akwai filin tashin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da kuma tashin jiragen ruwa. Abinda sahihan rahotanni suka nuna cewa dakarun China za su yi amfani da wurin. Shi dai kamfanin ya kwatanta wannan aiki a matsayin ɗaya daga cikin ayyukan da hukumomin Beijing ke yi na raya sassan duniya ta hanyar samar da ababen more rayuwa, wanda ake wa lakabi da Belt and Road Infrastructure Initiative. Kamfanin ya kuma musanta zargin cewa dakarun China za su yi amfani da wurin. Sai dai sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce akwai sahihan rahotanni da suka nuna cewa wurin shakatawar na Dar Saku ka iya zama wani wuri da dakarun China za su rika aje kayayyakinsu. A yau Asabar, al'ummar Taiwan ta yi ban kwana da tsohon shugaban kasar Li Teng-hui, wanda ake wa inkiya da Mr. Democracy, wanda ya kawo ƙarshen mulkin danniya ya buɗe kofar tsarin demokradiyya. ya kuma jagoranci fafutukar bambanta yankin Taiwan da China. An yi taron addu'o'in tunawa da Li ne yayin da ake kai ruwan rana da China, kamar yadda aka yi zabansa a matsayin shugaban Taiwan na farko da aka zaba karkashin tsarin demokradiyya a shekarar 1996. Ita dai China tana ikirarin tsibirin na Taiwan yankin ta ne, bayan da China ta yi ta wasan gwajin makamai masu linzami a yankin ruwan da ke zagaye da Taiwan a watan Maris din shekarar 1996. Li ya samu gagarumin nasarar lashe zaɓe, inda ya zama shugaban farko da aka zaba karkashin tsarin demokradiyya. Waɗannan al'amura da suka faru sun sa Amurka ta tura dakarunta zuwa yankin a lokacin a matsayin gargaɗi ga hukumomin Beijing.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau ne ake gudanar da zaben gwamna a jihar Edo da ke kudancin Najeriya, inda jama'ar jihar suka fito da sanyin safiyar yau don kada kuri'arsu. Rahotanni sun ce an samu jinkirin fara zaben sakamakon rashin isowar kayan aikin zabe cikin lokaci a wasu wurare, inda kuma aka samu tashe-tashe hankula a wasu sassan jihar. Daga birnin Benin na jihar Edo ga Lamido Abubakar dauke da rahoton.
Take ranar zabe a jihar Edo da ke yankin Niger Delta bayan raba kayayyakin aikin zabe da hukumar zabe ta yi, da misalin karfe 7:30 na safe jami'an hukumar zabe suka fara fitowa rumfunonin zabe da aka tuttura su a sassa daban-daban na kananan hukumomi 18 da ke jihar ta Edo. Kodayake dai wasu rumfunonin zabe sun fito da wuri, aka fara tantance mutane da kada kuri'arsu da misalin karfe 8 na safe, inda wasu rumfunonin da na kewaya da misalin karfe 9-10 na safe ba a fara aikin zabe ba saboda jinkirin kayayyakin aikin zabe daga malaman zabe, an dai ta hayaniya da cece-kuce a waɗannan rumfunonin kamar haka. Akwai dai rahotanni da ke nuna cewa wasu wurare an samu tashe-tashen hankula, kamar yadda wani mai sa ido ya shaidawa muryar Amurka.
To ne ne Yahaya Muhammad.
Menene sunan wannan mazaba?
Wannan mazaban shine Ward 4 Oredo Local Government Emopa Primary School. To daga can kusan da unit 24 ko 5 ne aka fara aniyan, saboda da suka ganin cewa ba za su ci galba ba suka fara riki. Aka fara riki sai kuma sai ga gwamna ya shi. Sai suka yi riki za su je mazaban gwamna su rusa musu akwatunan zabe gwamna yana wajen. Daga nan sai aka sasanta.
Akwai kuma bayanai da ke nuna cewar wasu masu kada kuri'a sun fatattaki wasu ɗan banga siyasa da ke neman tada zaune tsaye. Wani abu mai daukar hankali shine matakin cutar nan ta corona, domin duk inda ka duba zaka ga mutane ba sa bada doguwar tazara kamar yadda ake bukata. Mutane da dama dai suna dauke da takunkumin rufe hanci da baki, to sai dai kuma babu sanadarin wanke hannu. Ita kuma hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa ta tabbatar da sabbin tsare-tsare da za ta yi amfani da su, musamman na fasahar zamani wajen bada bayanai a yayin ayyana sakamakon zabe. Wasu ƴan jihar ta Edo da ke kan layi domin kada kuri'arsu ga abinda suka shaidawa muryar Amurka wannan yace:
My name is Mr. Asamota Osamudame Endurance. This is polling unit 21. Presently as we speak it is 9:33 a.m. in the morning and no material, nothing has been
Yana cewa ne sunan wannan mazaba da ake kira mazaba ta 21 da ke aduwawa, muna nan tun da safe, kaga yanzu muna karfe 9:23, amma malaman zabe sun yi ko kasa ko sama, ba wani jami'in zabe da yazo, don haka wannan abin akwai matsala. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Benin, Nigeria.
To a gaida Lamido Abubakar. Kungiyar kwadugon Najeriya NLC ta bayyana mahukuntan kasan wa'adin mako biyu kafin ta shiga yajin aikin sai babu ta gani, idan har ba su janye daga karin da suka yi akan farashin kudin man fetur da na hasken wutar lantarki a kasar ba. Wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim na dauke da rahoton daga Abuja.
NLC Central Working Committee also will mobilize its members, civil society allies and other social partners to try to resist this policy because it has
Shugaban kungiyar Kwadago ta Najeriya, NLC kenan, Comrade Ayuba Waba, yayin da yake karanta sanarwar bayan taron gaggawa na kwamitin aiki na hadakar kungiyoyin Kwadago a kasar a babban ofishinsu dake Abuja, inda suka cimma matsaya akan baiwa gwamnatin tarayyar kasar wa'adin mako biyu na da ta janye daga ƙari da ta yi a farashin man fetur da na wutan hasken lantarki a kasar ko a fuskanci yajin aikin na baba sai ta gani. A cewar mataimakin sakataren kungiyar na kasa Comrade Nasir Kabir, daukan wannan mataki ya biyo bayan duba da suka yi akan karancin albashi da talaka ke karba da kuma tsadar rayuwa ta yau da kullun.
To an ka lura shi kanshi mashigangan albashin nawa ne da har za a cewa ƴan Najeriya an yi wannan mummunan ƙari? Mun sha ba da shawara akwai hanyoyi da yawa da za a bi, inda gaske suke yi akwai hanyoyi da yawa na haraji da kuma ma'adinai da shauransu da za su bi in suna son su samu kuɗin shiga. Amma ba zai yiwu a ce kuɗin shiga ana so a gallaza wa talakan Najeriya a bisa mun duba mun kuma yi la'akari da yanda ƴan Najeriya suka shiga matsanancin rayuwa.
Sai dai a nata bangaren gwamnatin tarayyar kasar ta bakin ministan Kwadago da samar da ayyukan yi a kasar, Senator Chris Ngige ya ce za su gana da hukumomi da ma'aikatu da suka dace kan batun na cire tallafin man fetur da kuma ƙari a farashin kuɗin wutan hasken lantarki a kasar, duk kuwa da cewa ba su ga wasiƙar da kungiyar ta ikirarin ta aika wa shugaban ƙasa kan batun ba. A ce Romanin Ibrahim Musa, manomi kana mai sharhi akan harkokin noma a kasar, yajin aikin zai iya illa ga yanayin samar da abinci a kasar.
Domin shi kansa yajin aikin idan an yi shi akalla ba a kasar ba, duk abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasa zai tsaya cik, ma'aikatu za su tsaya cik, kuma Najeriya za ta yi asara da yawa. Zai shafi harkokin noma da harkokin talaka da kuma ainihin tsadar rayuwa. Na farko amfanin gonan nan ana fitowa da shi daga ƙauyuka ne, kuma a motoci ake sawa, motocin nan fetur ake sa musu, ma ƙara kuɗin man fetur dole farashin kayayyakin abinci zai ƙaru. Sannan na biyu, a ainihin man fetur din ma a cikin abu da ake tacewa akwai ainihin albarkatu da ake cirewa da ake amfani da wajen yin taki da kuma sauran abubuwan da manoma suke bukata. Hailo idan kika sake dawa noman rani, shi kansa noman rani injina da ainihin ƙananan noma suke amfani da su wajen fesa ruwa ga ainihin shuke-shuken su, wannan ma shi ma fetur yake amfani da shi. Sannan idan aka yi maganar manya-manyan ƴan manoma masu mechanized farming, noma na zamani, su ma kansu injina da su tractor da su generator duk man fetur za su samu su. Hatta abin da ya shafi kaji, kyankyashe ƙwannan da duk sauransu da abincin kajin kansu makamashi duk da man fetur za a yi amfani da shi a samu ainihin abincin kajin da sauran abubuwa.
Kungiyar Kwadagon da ta umarci dukkan kungiyoyin haɗakarta da su kasance cikin shiri na tafiya yajin aikin da sai baba ta gani don har gwamnati ta ki biyan bukatunsu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Direbobin dakon man fetur a Najeriya sun yi barazana cewa za su daina kai mai a arewacin Najeriya idan gwamnatin jihar Niger ba ta bude hanyar motar Mina zuwa Bidda ba. Wannan hanya tana da matukar tasiri a wajen safara tsakanin kudancin Najeriya zuwa arewacin kasar. Ga dai Mustapha Nasiru ba tsari da ƙarin bayani.
A ranar Alhamis din nan ne dai kungiyar direbobin dakon man ta ce za ta daina kai man fetur zuwa jihohin arewacin Najeriya idan har gwamnatin jihar Niger ba ta bude wannan hanya ba, mai matukar tasiri a harkar sufurin motoci daga kudancin Najeriya zuwa arewacin Najeriya. To amma a wani taron manema labarai, shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe ya ce rufe hanyar ne domin baiwa dan kwangila damar gyara hanyar cikin lokaci. A saboda haka barazanar direbobin dakon man fetur din ba zai sa su canza matsayinsu ba,
domin kuwa manyan motocin nan sun hana ƴan kwangila aiki. Sannan dan kadan hanyar da ya rage mana wanda muke dan gungurawa sun bi sun faffasa shi, suna so su mai da shi hanyar biddan shi ma. Wannan shine ya tunzu da gwamnati domin daukan wannan mataki na dakile hanyoyin shiga na cikin jihar Niger ma manyan motoci. Kungiyar manyan masu motoci wannan kudi da suka dauka ba za mu hana su ba amma ina kyautata zato wannan bore nasu kira suke yi ga shugabanni waɗanda abin yara tai a wuyan su da su gyara hanyar da ya kamata su dinga bi
wasu daga cikin yan jar Niger dai sun bayyana ra'ayin su akan wannan takaddama
to sunana Muhammad Saidu Etu wanda ke fafutukar yanda yankin jar Niger za ta gyaru su ma durbin tonkin suna da gaskiyan su kuma jar Niger suna da gaskiyan su in ka duba an yi yunar federal government gaba daya adana state wanda muke da shi duk ta lalace akan manyan motocin da suke bin hanyoyin nan
tunani na dokar su yake da wannan mataki tun wasu shekaru da suka wuce domin akwai babbar hanya wacce ta tashi daga Kaduna ta ke zuwa makowa ita ce babbar hanya take zuwa Lagos ta dade da rufewa to tun irin wannan lokaci ya kamata a ce su dake irin wannan mataki
a yanzu dai a iya cewa akwai fargaba ta samun karancin man fetur a jihohin arewacin Najeriya idan har gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta dauki matakin da ya dace ba Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha Nasiru Batsari to sai dan shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe yayi wa Batsari karin haske a wata hira da shi akan dalilin da yasa gwamnatin jihar Niger ta dauki wannan matakin
kafin mu dauki wannan mataki mai girma gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sadiq Sani Bello ya ba mu umurni cewa mu kira tattaunawa na masu ruwa da tsaki na jihar Niger domin daukan wannan matsayi wanda mun kira sarakuna mun kira malamai mun kira kungiyoyin sufuri mun kira NGOs mun kira duk wanda ya kamata domin mu yi shawara menene matakin da ya kamata dauka wanda duk wanda suka zo wajen wannan taro gabaki daya mun amince cewa mafitan da muka samu kanmu a ciki yanzu shine a kulle wannan hanya domin kuwa manyan motocin nan sun hana ƴan kwangila aiki sannan dan kadan hanyar da ya rage mana wanda muke dan gungurawa sun bi sun faffasa shi suna so su mai da shi hanya bidan shi ma wannan shine ya tunzura gwamnati domin daukan wannan mataki na dakile hanyoyin shiga na cikin jihar Niger mu manyan motoci kungiyar mayan masu motoci wannan kudi da suka dauka ba za mu hana su ba amma ina kyautata zato wannan bore nasu kira suke yi ga shugabanni waɗanda abin yara tai a wuyan su da su gyara hanyar da ya kamata su dinga bi hanyar da ya kamata su dinga bi kuwa shine hanyar makwa makera ta gina birnin Gwari Kaduna ko hanyar bidda agaye lafai lambata waɗannan sune hanyoyin mallakan gwamnatin tarayya amma mai girma gwamnatin jihar Niger da gwamnatin jihar Niger ba ta rufe kowane hanya na gwamnatin tarayya ba bamu da hurumi akai kuma ba mu kai kanmu inda bamu da hurumi ba
na'am yanzu ba za ku mani daukan mataki ko na ganawa da su waɗannan direbobi ba
ai su ma ba su nemi su gana da mu ba su sun nemi ganawa ne da gwamnatin tarayya wanda haƙƙin su a wuyan tayara taya wanga mataki da muka dauka tare da su muka dauka ai akan cewa ga kudin da muke da shi suka ce su ma sun goyi baya domin a dare da cewa hanyar biddan bata da kyau haka suke manage su ma suna asaran dukiyoyin su suna wahala hanyar da ya kamata kai minti 40 akalla yanzu sai ya kwashe ka awa 4 ko sama da haka wannan ai ba abu ne wanda yake kowa zai farin ciki da shi ba
to yanzu zuwa wani tsawon lokaci ne za a gama har a bude hanyar kowa
wannan matsayi da muka dauka matsayi ne wanda baya da rana sai lokacin da muka samu biyan bukata akan abin da muka sa gaba gyaran hanyar biddan muke so mu yi domin kyautatuwan jin daɗin al'umman jihar Niger mun fara wannan aiki kuma cikin yardan Allah sai mun kammala shi
To madalla anan ne kuma zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi wakilin namu na jihar Niger, Mustapha Nasir Batsari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yaku Mukiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Gaida Baba Makeri. Yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayoyin da ku kuka aika mana ta hanyar email. Sa Sako na farko a yau ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta, inda ya ce hakika matakin da wata kungiya a jamhuriyar Niger ta dauka na wayar da kan matasa akan siyasa mai tsafta yayi daidai, kuma hakan wani abin ayaba ne ganin cewa matasa su ne kan gaba da ƴan siyasa ke amfani da su wajen cimma muradan su a yayin yakin neman zabe. Sai kuma sako na gaba daga Sani Muhammad Chindo, unguwar korafin madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Shi kuma cewa yayi salam BOA Hausa, dan Allah ku bani dama in yi kira ga hukumar samar da ruwan sha na jihar Bauchi, ya kamata ta duba matsalar ruwan da ke unguwar korafin madaki, domin a gaskiya yau mun sha da kimanin wata hudu kenan ba mu samun ruwan famfo. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga yadda ya dace. To, mun kuma sake samun sako yanzu na haɗin gwiwa daga Jamila Ado Salatu Goma ga Annabar Jau. Da fatan Ado Salatu Goma ga Annabar Jau, su kuma cewa suka yi gaskiya lamarin tsadar abincin bana akwai ɗan tsoro, domin gashi dai an so mu cimma sabuwar masara, amma har yanzu farashin tsohuwar masara bai faɗi ba. Ya Allah ka kawo mana sauƙin abinci ko ma samu sa'idar rayuwa. To sai kuma saƙon Aminu Adamu Malam Maduri da Rabiu Dakwat Dunari a jihar Jigawa, su kuma cewa suka yi salam VOA Hausa, fatan alheri da dukkan ma'aikatanku. Hakika akwai buƙatar gwamnatin ƙasar mu ta Najeriya ta samar da tsare-tsare da su taimaka wajen rage raɗaɗin tsadar rayuwa da ake ciki. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo talakan Najeriya mafita. Sako na ƙarshe kuma mun samu ne daga wato Alhaji Usain Alhaji Umar Fareba da Umbe Garba na Kwallo da Amina Adam Gashuwa, su kuma cewa suka yi fatan alheri VOA Hausa. Muna kira ga shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko da ya jefa da ƙwallon mangoro ka huta da ƙuda, domin zanga-zanga ba alheri ba ne a ƙasa. To madalla, mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a taƙaice.
Ana ci gaba da nuna alhini dangane da rasuwar mai shari'a a kotun kolin Amurka Justice Ruth Bader Ginsburg, wacce ta rasu a ranar Juma'a tana mai shekara 87. Rasuwar Ginsburg wata dama ce da shugaba Donald Trump ya sake samu a karo na uku, ta faɗaɗa rinjayen masu ra'ayin mazan jiya a kotun kolin Amurka, yayin da wasu ke ganin ƙasar na fama da rabuwar kawuna a kuma daidai lokacin da ake tunkarar zaɓe. Ginsburg ta yi rayuwa mai ban mamaki, babu abin da za a iya cewa illa a ce mata ce mai ban mamaki, in ji shugaba Trump yayin wata ganawa da yi da manema labarai bayan da ya samu labarin rasuwar, a lokacin da ya kammala wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar Minnesota, inda ya ce yana mai cike da baƙin cikin wannan rashi. A kuma wata sanarwa da ya fitar, shugaban ya ƙara da cewa Amurka na alhinin rashin wata jarumi a fannin shari'a. A nashi ɓangaren ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kwatanta marigayiyar a matsayin wacce ta tsaya tsayin daka ba tare da nuna tsoro ba a fafutukar kare haƙƙin kowa da kowa, yana mai cewa irin aƙidar da ta tsaya a kai za ta ci gaba da yin tasiri a fannin shari'a na wani tsawon lokaci. Jami'an lafiya na yin gargaɗi ga jama'a da su je su yi allurar rigakafin cutar nau'in murar nan da ake kira flu a Turanci, domin kaucewa yin fama da cutar COVID-19 da murar a lokaci guda. Cututtukan na murar da coronavirus na da saurin yaduwa kuma suna da alamu iri ɗaya. Bambancin shine ita cutar mura na zuwa ne lokaci-lokaci, yayin da ita kuma ta COVID-19 ba ta da lokaci, take kuma ci gaba da yaduwa a sassan duniya. Duk da cewar har yanzu ba a samu rigakafin cutar ta coronavirus ba, an kwashe gomman shekaru ana amfani da rigakafin cutar ta mura. Kwararru a fannin lafiya sun ce hanya ɗaya da za a iya sanin ko mutum na ɗauke da ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka ita ce ta hanyar yin gwaji. Darakta a sashen bincike kan cututtuka masu yaduwa a Jami'ar George Washington Gary Simon ya faɗa wa jaridar Washington Post cewa yiwuwar samun damar shawo kan waɗannan cututtuka biyu ya sa shekarar nan ta 2020 ta zama mai matukar wuya. Zuwa yau Asabar, sashen kula da cutar ta coronavirus a Jami'ar Johns Hopkins ya ce akwai mutum miliyan 30.5 da ke ɗauke da cutar a duniya, sannan ta yi sanadin mutuwar kusan mutum miliyan 1.
To masu sauraro, a nan za mu da sa'aya, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya tana gabatarwa sai Hailu Haini wanda ya bada umarni kuma injiniyan namu na yau ni Hadiza Charike sallama da ku a huta lafiya ma assalamu.